Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19:31 da 49 da kuma 60. Sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na radio amfani da sarauniya da fara'a da nomad dalo da kuma niyyar muryar arewa. Kuna ma dai iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a assalamu alaikum barkanku da asubahin ranar Litini 12 wato 22 ga watan Agusta. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Ladan Ibrahim Ayawa da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku wannan shirin daga nan birnin Washington DC. Kafin ku ji abubuwan da ke taskar mu ga kanun labaran.
Masare assalamu alaikum. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry yanzu haka yana Nairobi na kasar Kenya. Shugaban kasar Turkiya Recep Tayyip Erdogan ya ce harin kunar bakin wake da wani saurayi ya kai a wajen wani bikin aure a kudu maso yammacin kasar ya halaka mutane 51. Ba mamaki idan aka samu barkewar kwayar cutar Zika na Amurka, in ji wani masani harkokin kiwon lafiya.
To kanin labaran kenan. Da alamar a Najeriya an fara shawo kan matsalar yan gudun hijira, amma da sauran rana. To ko me yasa wani tsoho kuma da ɗan kasuwa shiga ajin koyar da kasuwanci ma yan gudun hijira?
Ko shekara da rikai ma in karuwa muke nema yi kasuwan inda za a yi na zamani dabban na dadabci.
Kuma kamar kowace ranar Litini, Ibrahim Alfa Ahmad na tafa da shirinsa na ciki da gaskiya, amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya.
Sada sallama. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry yanzu haka yana Nairobi na kasar Kenya, inda zai tattauna da ministocin harkokin wajen kasashen Afirka ta Gabas. Kana zai yada zango a kasar Sudan ta Kudu domin tattaunawa da mahukuntan kasar domin ganin kasar bata sake aukawa cikin wani yakin basasa ba. Sai dai kuma Kerry zai tattauna da shugaban kasar ta Kenya Uhuru Kenyatta kafin ya gana da ministocin waɗanda za su tattauna yadda za a shawo kan hana sabuwar kasar Sudan ta Kudu aukawa cikin wani sabon rikici. Mutanen kasar Sudan ta Kudu dai sun jima suna cikin halin wayo ne Allah, kamar yadda wani babban jami'in harkokin waje shaidawa manema labarai. Rashin kwanciyar hankali a kasar ta Sudan ta Kudu ya haifar da miliyoyin jama'a hasarar matsugunin su. Kana aikin jin kai ya zame wani babban alƙaƙai wanda hatta kasashen duniya ma sun rasa yadda za su bullo wannan al'amari. Kasar Sudan ta Kudu dai ta jima cikin halin zama daddar tun daga lokacin da suka samu yancin kai daga kasar Sudan a cikin shekarar 2011. Tun daga wannan lokaci ne rikici ya barke wanda ya kai ga kasar ga yakin basasa. Hawa kuma Kerry shi da sauran ministocin harkokin wajen kasashen Afirka ta Gabas sun shirya tattaunawa a kan batun kasar Somalia wadda take hasashen ganin ta gudanar da zaben yan majalisar kasa da ma na shugaban kasa wanda hakan ka iya kawo mu zaman lafiya. Har ila yau a cikin wannan satin ne Kerry zai ziyarci Najeriya, inda zai tattauna da shugaban kasar wadda yan ta'addan Boko Haram ta kashe sama da mutane 20,000 tun daga shekarar 2009.
Shugaban kasar Turkiya Recep Tayyip Erdogan ya ce harin kunar bakin waken da wani yaro ya kai a wajen wani bikin aure a kudu maso yammacin kasar ya halaka mutane 51, kana wasu da dama suka samu munanan raunuka. Erdogan ya yi maganar ce ranar Asabar. Ya ce bayanan farko sun nuna cewa dan harin kunar bakin waken bai wuce tsakanin shekaru 12 zuwa 14 ba. Ya ce ga dukkan alamu kungiyar ISIS ce ta kai wannan harin na birnin Gaziantep da ke kusa da bakin iyakar Siriya. A cikin jawabin Erdogan na farko, ya ce kungiyar ISIS ba ta da bambanci da na kurdawa wanda ita ce ta PKK da kuma mabiya shehin malamin nan da ke zaune a nan Amurka Fethullah Gulen, wanda shugaba Erdogan ya ce yana da hannu dumu-dumu wajen yunkurin kai masa wato yi masa juyin mulki a cikin watan da ya gabata. A cikin sakon Erdogan ya ce abin da muke son mu faɗa ma mai wasu masu kai mana harin shine ba za su yi nasara ba. Fadar White House ta shugaban Amurka ta yi Allah wade da wannan harin wanda aka kai a birnin na Gaziantep, ta ce masu wannan mummunar ɗabi'ar sun rasa inda za su kai harin ma har sai da suka kai wurin bikin aure. A cikin sanarwar da aka fitar daga fadar ta White House, an ce mataimakin shugaban kasar Amurka Joe Biden zai ziyarci kasar Turkiya domin jaddadawa kasar aniyar Amurka ta yin aiki da ita domin yaki da ta'addanci.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka da ke nan birnin Washington DC. Ba mamaki idan aka samu barkewar kwayan cutar zika na Amurka har na tsawon shekaru biyu musamman a jihohin da ke gabar ruwa kamar yadda wani masanin kiwon lafiya yake cewa. Dr. Anthony Fauci, masanin harkokin kiwon lafiya, ya shaida wa gidan talabijin na ABC a ranar Asabar cewa ba zai yi mamaki ba idan aka samu bazuwar kwayan wannan cuta a Texas da Louisiana musamman ma da yake an samu ambaliya a Louisiana din. Dr. Fauci, wanda shine shugaban cibiyar yaki da cututtukan da ke yaduwa, yace yayi amannan cewa yankin da ke gabar teku na iya samun bazuwar kwayan wannan cutar domin irin yanayin da wannan sauran ke rayuwa kenan kuma suna da tarihin mutanen da suka yi tafiye-tafiye zuwa yankin da wannan cutar take. Yace akwai bukatar Amurka ta kwana cikin shiri koda aka samu barkewar kwayar cutar. Sai dai kuma yace ba tabbas saboda abin da ya kira hali ko yanayin kasar ta Amurka. Yace watakila idan aka yi sa'a aka dauki matakin da zai iya dakile bazuwarta to ba za a iya samun cutar ba. Sai kuma a waje daya cibiyar yaki da yaduwar cututtuka ta gargadi mata da su guji zuwa bakin teku irin na Miami, Florida da yankin na Wynwood da ke makwabtaka da Miami domin ko an samu bullar wata kwayar cuta da ake tuma na zika ne a cikin satin ta gabata. Shi dai wannan kwayar cutar, ita dai wannan kwayar cutar wadda sauro ke haddasawa ta bazu zuwa yankin Latin America da ma wasu sassan Caribbean, sai kuma yan kwanakin nan take neman ta kunno kai a Amurka. Ita dai wannan kwayar cutar ta zika bata fayyana nunawa ga jikin wanda ya kamu da ita ba. Sai dai tana jefa mata masu juna biyu cikin matsanancin hali, abinda har yake sawa ana haihuwar jariri da matsalar kwakwalwa.
Dan takarar shugabancin Amurka ƙarƙashin jam'iyyar Republican Donald Trump yanzu yana biye da abokiyar karawarsa ta jam'iyyar Democrat Hillary Clinton cikin tsirarin al'ummomi inda take da matukar goyon baya, wato Amurka baƙaƙen fata da kuma 'yan ƙabilar Hispaniyawa. Trump, wanda hamshakin mai kuɗi ne, wanda wannan shine karansa na farko da zai tsaya takarar neman wani mukami musamman ma siyasance, ya shaidawa taron magoya bayansa a jihar Virginia ranar Asabar cewa ya lura akwai buƙatar jam'iyyar Republican ta yi wani abu domin inganta rayuwar Amurkawa baƙaƙen fata. Ya ce a tarihin jam'iyyar ta Republican, inda ɗaya daga cikin shugabannin ƙasar Amurka ƙarƙashin jam'iyyar Abraham Lincoln ya 'yantar da bayi a cikin shekarar 1800, yanzu ma yana fatan ganin tarihi zai maimaita kansa, inda jam'iyyar za ta zama tamkar gida ga baƙaƙen fata Amurkawa. Tun da farko sai da Trump ya gana da Hispaniyawa a birnin New York masu baiwa tawagar kamfe ɗinsa shawara, kuma kamar yadda waɗanda suka halarci taron suka yi bayani, suka ce ya ce musu yana son ya samar da yanayin da zai tabbatar da adana sunayen 'yanci rani har su miliyan 11 daga ƙasar Mexico da wasu sassan Amurka ta tsakiya.
Shugaban Amurka Barack Obama ya kammala hutunsa a jiya Lahadi, kuma yanzu haka ya dawo nan Washington DC domin shirya tafiya ƙasar China cikin watan gobe idan Allah ya kai mu, da kuma Laos na ƙasar Japan. Haka kuma zai wa Hillary Clinton kamfe a wajen wannan tafiyar da zai yi domin ganin ta zame a matsayin wadda za ta gaje shi. Obama ya kwashi kwanaki 16 da matarsa da kuma ya'yansu Malia da Shasha a gabar tekun Atlantic da ke cikin jihar Massachusetts, wanda dama nan ne wurin yawon hutawa na masu hannu da shunin Amurkawa. Shugaba Obama ya wata ya ainu a wannan wurin domin ya yi wasan golf yadda yake so, kuma ya shakata shi da iyalansa da ma 'yan uwa da abokan arziki. Gobe Talata ne ake sa ran shugaban ya ziyarci jihar Louisiana, inda ambaliyar ruwa ya yi wa ɓanna har mutane 13 suka mutu, kana dubban mutane suka rasa muhallinsu. Dan takarar shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya ziyarci wannan wuri a ranar Juma'a da ta gabata domin jajantawa mutane da wannan bala'in ya rutsa da su, yayin da shugaba Obama wasu ke jin cewa bai abin da ya dace ba. Wannan ya sa wasu ke sukan lamirinsa, musamman ma da ya ƙi dakatar da hutunsa domin ya kai ziyara wannan wurin, wato a jihar da suka shiga wannan mawuyacin hali. Gwamnan jihar Louisiana din John Bell Edward ya faɗa jihar Lahadi cewa ofishinsa ne ya shawarci shugaba Obama da ya dakatar da zuwansa har sai ambaliyar ya ragu aino.
Kasar Brazil wadda ta dauki bakuncin gasar Olympic da ma sauran kasashen duniya da suka halarci gasar ta tsawon kwanaki 16 suna kan bankwana da wannan wasan. Wasan wanda ya kunshi abubuwan birgewa da na ban haushi wani sa'in waɗanda abubuwan kan saba ma wani sa'in da manufar gasar dubun dubatan yan kallo ne da yawan wato suka jure ma yawan iska da kura domin kaiwa wato domin kawai su kashe kwarkutan ido suka yi da fifi a wajen rufe gasar wanda aka yi a filin wasan Americana. Labaran duniya aka saurara daga sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To kamar yadda ba a rasa sani ba, kwanan nan wato kwanan baya kungiyoyi a ciki da wajen Najeriya sun yi ta kudurwa kan yuwar a ga mace-mace daga labaitar mutane musamman ma yara kanana a sansanonin yan gudun hijira da ke sassan arewa maso gabashin Najeriya matuƙa al'amarin da ya tayar da hankali a duniya baki daya. To amma yanzu rahotanni na nuna cewa ta fi fara canza zani. Hassan Maina Kaina gare ka.
Biyo bayan hoɓɓasa da cibiyar Majalisar Ɗinkin Duniya, ƙungiyoyin agaji na ƙasa da ƙasa da ma hukumomi a Najeriya suka yi, yanzu an samu raguwar mace-mace tsakanin ƙananan yara a sansanonin 'yan gudun hijira da ke shiyar arewa maso gabashin Najeriya. A baya dai Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi gargaɗin cewar kimanin yara ƙanana 500,000 ne ka iya rasa rayuwarsu sakamakon ƙarancin abinci mai gina jiki. Hukumar yara ta Majalisar Ɗinkin Duniya wato UNICEF na tunkarar wannan matsala gadan-gadan. Kuma na tambayi jagoran aikace-aikace na UNICEF din Dr. Akinkal Jim ko ina aka kwana? Muna mai da hankali sosai akan ƙananan yara 'yan ƙasar shekaru 5. Bacin an ware su, muna gudanar da gwaje-gwaje akan su don sanin waɗanda ke fama da cutar yunwa da kuma waɗanda ba sa fama da wannan matsala. Masu cutar yunwa muna ba su tallafin abinci lafiyayye mai gina jiki, yayin da waɗanda ba sa fama da wannan matsala kuma muke ba su abinci kai tsaye da gidan sauro da sabulu da sauran kayayyaki duk muna rarraba musu. Kwamitin Shugaban Najeriya kan farfaɗo da shiyar arewa maso gabashin Najeriya ya ce yanzu kam ba a fuskantar wata babbar barazana. Alhaji Tijjani Musa Tumsa shine mataimakin shugaban kwamitin.
Akwai sauki a yanzu yadda ake shawo kan wannan matsalar saboda wannan kwamiti ta shugaban ƙasa wanda General T.Y. Danjuma yake shugabanta ta fito da tsare-tsare na shan gaban wannan matsala da ke addabar yara ƙanana da manya ma ta fannin baiwa masu bukata abubuwa da za su rage wannan kuncin, sannan a sami wanda suke da bukatar tallafawa a cikin organizations na duniya baki daya da kuma na ƙasa, kuma a ba su shawara ta hanyoyi wadda za su iya bada wannan tallafi wanda zai bada ma'ana.
Masu juna biyu da masu jego na fuskantar matsaloli iri-iri. A sansanin 'yan gudun hijira da ke garin Bama, wata mata ta haifi jaririnta a filin Subhana, inda aka rasa ko da ɗan kamfai da za a sanya masa. Dr. Sidi Ali Muhammad likita ne a wannan sansani.
Ifa mata biyu muka ga suna da ya suna da babu riga ko da kai ko pant da yaro zai sa babu, kuma yaron muna labarin an haife su ma a waje ne sun samu kwana uku, wasu mu cikin mu sun kokari sun zo masa da kayan sawa. So yanzu ba son gayawa gwamnati cewa lalle ko da suna da kuɗi nan babu kasuwa babu komai, so dole ne in a cikin taimako da ake na kayan haihuwa mai kokari masa mai kare kaman kayan sawa na yara.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To a gaida Hassan. To har yanzu dai kan al'amarin na arewa maso gabashin Nigeria, wata cibiyar koyar da kasuwanci da ke yankin mai suna Entrepreneur Development Center tare da taimakon babban bankin Nigeria ta dukufa wajen koyar ma 'yan gudun hijira da sauran masu bukata dabarun kasuwanci da sana'o'i. Haruna Dauda gare ka.
Alhaji Abubakar Abdu Gusaude shine shugaban wannan cibiya. Wannan shiri haɗin gwiwa ne tsakanin bankin Nigeria CBN, Borno State Government kuma AI Development Center. Saboda haka abin da ake cewa tripartite agreement. Yanzu mun yaye dalibai kusan 6,500 a cikin shekara uku da rabi.
Akwai batun yan gudun hijira wadda da dama su sun shigo cikin garin Maiduguri. Wannan dama an kafa ta ne a nan garin Maiduguri. Kamar akwai irin wannan yan gudun hijira da su ma suka shigo wannan don neman irin wannan horo su zama.
Eh, kwarai da gaske ai mun wanda suka zo suka biya kuɗi wa'annan daban ne, kaga ba su zo a matsayin gurin hijira. To mun je camps dinsu IDP ka kuma mu muka biya 5,500 din training din da ya kamata su biya don mun san ba su da. A kuma nan Borno mun yi training a IDP camps na fiye da mutum 1,000. Kuma mun je Adamawa shi ma mun je camp wajen camp 5 mun yi training shi ma fiye da, saboda haka kuma yawanci ma wanda muka yi training a mai Adamawa din da yawan su 'yan Borno.
Wannan horo da ake bayarwa nan kamar tsawon wata nawa ne?
Eh, duka bai wuce wata, bai kai wata, amma kuma ba wai mu ne zamu dauko kuɗi mu bashi ba, don mu babu wani kuɗi da aka bamu aka ce mu basu. Amma kamar yadda na gaya maka, in suka gama wannan horo kafin su gama za su yi abin da ake cewa business plan, wannan kundi wanda zai nuna wani irin harkar kasuwanci suke son su yi, sannan kuma ya za su yi shi, sannan kuma su je su tabbatar ma mutanen banki cewa abin nan lalle yadda suka tsara shi abin nan haka gaskiya ce suka tsara.
To ko me ɗaliban za su ce ne game da yadda ake ba su wannan horo?
Sunana Rahimu. Ana koyar da mu ne yadda za mu koyi sana'o'i daban-daban da yadda za mu kula da sana'ar namu, ana ba mu ilimi sosai.
Dama kina kasuwancin ne ko kuwa yanzu ne ke so ki koyi harkar kasuwanci?
Yanzu ne nake so na shiga kasuwancin, shi yasa na zo neman ilimi akan yadda ake tafiyar da kasuwanci.
Sunana Alhaji Baba Gana Abdulrahman. Alhamdulillah an koyar mana muhimmin fahimta kuma ya yi mana amfani. Kasuwanci ne aka koyar mana.
Dama Baba kana harkar kasuwanci ne ko kuwa?
Ina yi kasuwanci ya kai shekara 40 ko 50 ma.
To gashi Baba ka kai waɗannan shekaru kuma ka zo neman karatu don me faru?
Ka san ai koko shekara da rika yi ma in karuwa muke nema yi. Kasuwan inda za a yi na zamani dabban na dada.
Wasu ɗalibai kenan da suka fito daga shiyar arewa maso gabacin Najeriya da ke samun horo a wannan cibiya da ake kira entrepreneurship da ke horar da su kan harkokin kasuwanci musamman ma 'yan gudun hijiran da ya zaka kewar baje a wasu sassan jihar. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
To Allah wadaran rago. To a gaida dan mutan biyu yanzu kan bar mu za ku da gefe Ibrahim Alfa Ahmad ya gabatar mana da shiri na gaba.
Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum. Yau kamar yadda muka yi alƙawari za mu fara tabo batun wata baiwar Allah ce mai suna Firdausi, wadda take auren wani mai suna Ado Shehu. Ado Shehu ya rasu kimanin shekara 1 da watanni 8 da suka wuce. Kafin rasuwarsa, Firdausi da Ado sun haifi 'ya'ya guda biyu dukkansu mata. Babbar ana ce mata Nana Aisha, mai shekaru 4 da haihuwa a lokacin rasuwar mahaifinta. Ɗaya ƙaramar sunanta Fatima Zahara'u, wadda ita a lokacin shekarar ta 1 da watanni kuma tana shan nono ba a yaye ta ba. A bayan rasuwar Ado, wani yayansa mai suna Yakubu Shehu, wanda aka fi sani da sunan Yakubu Wowo, wanda ɗan majalisar dokoki a jihar Bauchi ne, sun je sun karɓi waɗannan 'ya'yan guda biyu, aka kuma haramta mu uwar da kuma duk dangin ta zuwa ganin su. Daga baya ma sai uwar take samun labarin cewa Nana Aisha mai shekaru 4 ta rasu. To amma dai ita babu wanda ya gaya mata daga ɓangaren waɗanda suka ƙwace waɗannan yara a hannunta. Za mu waiwayi dukkan ɓangarorin domin jin abin da za su ce kan wannan batu. To amma yau za mu yi shimfiɗa ne da bayanin yadda wannan abu ya samo asali daga bakin ita uwar 'ya'yan nan Malama Firdausi.
Sunana Firdausi daga garin Bauchi. Ni ce matar Ado marigayi wanda Allah ya masa rasuwa shekara 1 yanzu da wata 7.
To ya rasu kamar ya barki da akwai yara?
Ya rasu ya bani da yara guda 2 da Nana Aisha da Nana Fatima.
To yanzu wani hali ake ciki tun daga lokacin da Allah ya masa rasuwa ya zuwa yanzu?
Tun da Allah ya mamiji na rasuwa, muka shiga wani hali na wargacewan family dina da yarana yan uwan mijina su raba ni da yara na tun bayan 40 da nayi na rasuwar mijina.
Raba ki da ƴaƴanki kaman sun zo sun karbe su daga haninki, kuma yaran nan sun girma ne ko kuma da yaya?
Yara na ba su girma ba. Yara na hasali ma ɗaya shekaran ta hudu aka karbe ta karba kuma wanda bai kamata ba. Da yarinya na kuma shekaran ta ɗaya da wata bakwai aka karbe ta, dan ko yaye ta ma ba a yi ba, tana shan nono aka raba ta da ni aka rike ta. A lokacin da mijina ya rasu, bayan rasuwansa ne gidangin mijina suka zo suka dauki yarinya na mai suna Nana Aisha. Bayan sun dauke ta, muna shuru-shuru ko za su zo akan wani magana yarinyan, babu wanda ya zo. Na je shari'a commission dan ko akwai wani abu ne yasa suka dauke ta. Shari'a commission sun neme su amma mutanen ba su zo ba. Har daga ƙarshe shari'a commission suke gaya mun ko zan in ina son maganan gado za a ban gado, amma yarinya na ba za a bani ba. Daga baya mutane suka mun yawa suna magana akan tun da ya dauke ta yana son ta ne.
Waye ya dauki a cikin yan uwan mijinki nan, waye ne ya zo ya dauki raba ki da wayannan yaran naki?
Yar su ne ta zo ta dauke ta a gidan da nake. Ta dauke ta ta kai ta gidan kaninta, wato Yakubu kenan.
Yakubu
shehu dan majalisar jihar. Da ta zo ta dauke ta ta kai ta, bayan daga baya-bayan shari'a commission sun neme su sun ki zuwa, mahaifiyata ta mun magana akan yaran rabu da su in bar su, komai yaro na kowa ne, Allah zai raya ta. Ta dauki kayan yarinyan dan ba su karbi koda da kayanta ba, an raba ta ne da gida ba ko kaya a jikinta, daga ita yi kayan jikinta suka tafi da ita. Daga nan ne mahaifiyata ta dauki kayar ita Nana Aisha don ta kai mata, su kuma gana da shi Yakubu kenan. Bayan nan ta je gidansa da ita yata Zara'u kenan, lokacin tana shan nono shekaran ta ɗaya da wata bakwai. Lokacin ta je sai ya ce, bayan ta bashi hakuri ta ce mishi ma wani abu ne faru,
to shi Yakubu kenan.
Daga nan dai ya musu cin mutunci irin wanda dai dan adam bare iya jura ba ma. Yace bare karbi kaya ba su tafi da kaya. Sun taso za su fito, ita yarinyar ta wata na bayan mahaifiyata, yazo ya jawo ta yana kokarin kokuwa da mahaifiyata ke. Sai wai akan ita ma ta dawo gidansa, bara ta fita daga gidan ba. Suka barfi.
Wato suka sake kwace wannan karamar.
Ita karamin kenan da ba a yaye ta ba. Bayan sun dawo kenan muka neme su a kotu. To mun je kotu da su, kotun da muka je na farko sun neme su zo daga baya, da suka zo sai daga baya suka kori kara. Mun je kotun na biyu mun yi shari'a da su har sun ba da odan cewa a dawo da yara, amma shi Yakubu yayi appeal din shari'a. Tunda aka yi appeal din shari'a, har rana mai kaman ta yau ni babu wanda ya zo ya sake samuna da maganan an tada maganan lauyan shi bai sake zuwa ba. Sannan sun je sun jingina shari'a. Bayan zaman Nana a gidansa kenan na kimanin shekara ɗaya da wajen wata biyar, ina zaune wani ranar Juma'a. Ina zaune sai na ji an mun waya. Na ɗauki wayata sai na ji an ce mun waya ya haƙuri.
Waya ne miki waya ko kuma wace ce?
Wani ne ya mun waya.
Kiki san shi ba?
Na san shi.
Waye?
Sunan shi Garkuwa.
Shi ma ɗan gidan ne?
A'a, ba ɗan gidan ba ne, yaron mai gidana ne kafin ya rasu. Yaya haƙuri ne ya faru? Ya ce mun Nana ne Allah ya mata rasuwa, shi ma yanzu ake gaya mishi wannan labari. To daga nan ne na kira gidanmu nake gaya musu cewa Nana Allah ya mata rasuwa. To an kikira 'yan uwana don a sanar musu cewa nana Allah ya mata rasuwa an ji labarin haka to anan ne da ta sanar da shi yayanta kenan dan uwanta sai suka ce bari su je su duba cewa da gaske ne rasuwar yarinyar don akwai lokacin da kanwata ta taba zuwa gidan shi ba wanda yake zuwa ganin yaran kanwata ta taba zuwa gidan shi domin ta gaiwa innan yaran yasa police suka kama ta
shi
Yakubu kenan dan majalisa bayan nan ya sa an kama ta kai suka ce su ya sa doka ma gidan shi kar wani ya take shiga mishi gida ba tare da izinin shi ba daga nan ne kuma su suka je dubawa cewa da gaske ne an yi rasuwa suka samu ya ce musu eh an yi rasuwa sun ma dawo daga makabarta an cewa nana ta mutu ko tana raye ba Allah kadai ya baro kansa sani tunda yanzu haka hukumar yan sanda sun ce mu je mu a gwada mana kabarin nana mun je
to kafin wannan lokaci kun dauka shi ya dauka ka kara kuma ba a gayyace ku ba to menene ya faru da tsakanin wannan lokaci
tun daga wannan lokaci babu wanda yake zuwa ya ga yaran yara dai sun zama suna gurin su kodan kotu tunda su sun jingina kara wanda ya je gurin ganin yara shine sanadin da ya kanwana ta je kenan aka sa aka kama ta police suka kama ta to daga nan babu wanda yake jin labari lafiyan su rashin lafiyan su har akwai lokacin da naji labari a gari ya ta ba lafiya tana asibiti nan na ziyarci asibitin naje na samu da gaske tana kwance a gadan asibiti
kin ganta
tabbas na ganta
rashin lafiya ne yake fama
shi sai na tambaye cewa me yake damun ta aka ce tana fama da pneumonia ne dan har suke gwada mana a lokacin ma ta taba kwanciya a asibitin ita na Fatima kenan
to akan banda ta rasu
a kanwarta kenan akan ta taba kwanciya a asibitin ma mu ba mu sani ba to daga nan ne dai muka zo so biyu nan ma aka sake daga yarinyar a asibitin ya suka mai da ita gida nan ma ba mu sake jin labarin yanda yarinyar ta kare ba ko yaya ta kare da jikin ba mu sake ji ba
to shi Yakubu wani irin dangantaka ne yake tsakanin ki da shi mijinki marigayi
yaya yake ma mijina marigayi
uwansu ɗaya ubansu ɗaya ne ko kuma ya dangantaka ta
tabbas uwansu ɗaya ubansu ɗaya
masu sauraro a biyo mu a shiri na gaba domin jin ci gaba da wannan bayani daga bakin Firdausi har ma da mahaifiyarta kamar yadda muka ce zamu nemi jin ta bakin su ƴan uwan mijin nata da suka kwace waɗannan yara da kuma gaskiyar batun rasuwar Nana Aisha Ibrahim Alfa Ahmed ke cewar a huta lafiya
to a gaida mai kafan karo babba yanzu kuma ga ladan ya dawo da labaran duniya amma fa a takaice Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry yanzu haka yana Nairobi na kasar Kenya inda zai tattauna da ministocin harkokin wajen kasashen Afirka ta Gabas kana zai yada zango a kasar Sudan ta Kudu domin tattaunawa da mahukuntan kasar domin ganin kasar ba ta sake aukawa cikin wani yakin basasa ba sai dai kuma Kerry zai tattauna da shugaban kasar ta Kenya Uhuru Kenyatta kafin ya gana da ministocin waɗanda za su tattauna yadda za a shawo kan hana sabuwar kasar Sudan ta Kudu afkawa cikin wani sabon rikici Shugaban kasar Turkiya Recep Tayyip Erdogan ya ce harin kunar bakin waken da wani saurayi ya kai a wajen wani bikin aure a kudu maso yammacin kasar ya halaka mutane 51 kana wasu da dama sun samu rauni Erdogan yana magana ne a ranar Asabar ya ce bayanan farko sun nuna cewa dan harin kunar bakin waken bai wuce tsakanin shekaru 12 zuwa 14 ba ya ce ga bisa dukkan alamu kungiyar IS ce ta kai wannan harin a birnin Gaziantep da ke kusa da bakin iyakar Syria Ba mamaki idan aka samu barkewar kwayar cutar Zika a nan Amurka har na tsawon shekaru biyu musamman a jihohin da ke gabar ruwa kamar yadda wani masanin kiwon lafiya yake cewa Dr. Anthony Fauci masanin harkokin kiwon lafiya ne ya shedawa gidan talabijin na ABC cewa ana iya samun wannan cutar a jihar Texas da Louisiana To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin, sai kuma da hantsi mu saki shigowa kafin mu sallama da ku. Muna miƙa ta'aziyyarmu ga masu sauraron mu Abdullahi da Shehu dake unguwar Tukura Kwantagora saboda rasuwar dan uwan su Isyaku Muhammad Aje din nan. Allah ya rahmishe shi. Yanzu a madadin Ladan Ibrahim Ayawa wanda ya taya ni da wanda ya hada mana sauti Mr. Sulaiman da kuma injiniyanmu na wannan lokacin wato Malam Zubair Basuda ne, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai kuma da hantsi.